Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia, sashen Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye kan mitoci 60, 25 da kuma 16. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyo sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma Niya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su yi samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyoshi muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na hantsi. Mahmud Lalo ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba muka sake dawowa a daidai wannan lokaci, inda za ku ji cewa tsohon shugaban jamhuriyar Nijar kuma ɗan takarar gamayyar jam'iyyun adawa na ADR a zaben shugaban ƙasa na shekarar 2021 Alhaji Muhammad Usman ya nuna fargaba kan wasu matakai da gwamnatin PNDS mai mulki ke ɗauka kan zaben da ke tafe. Za ku ji waɗannan matakai ne kuma me jam'iyyar ta PNDS ke cewa. Sannan muna tafa da maimaicin shirin ciki da gaskiya. Baya ga haka muna kuma tafa da sharhin wasu daga cikin jaridun Kamaru. Da amma za mu fara ne da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Gwamnatin Amurka na kokarin jan kafa kan kiraye-kirayen da ake dade yi a ciki da wajen kasar cewa ta bada umarnin dakatar da amfani da wasu sabbin jiragen sama samfurin jet waɗanda sau biyu irin suke rikitowa cikin watanni 6 kawai har aka samu mutuwar mutane 350. A cewar wasu hadiman fadar shugaban Amurka ta White House, shugaba Trump ya shiga tattaunawa kan matsalar ta jirgin sama samfurin Boeing 737 MAX 8 tare da wasu mutane waɗanda hadiman ba su fayyace su ba. Tun da farko a jiya talatar, shugaba Trump ya samu tabbaci daga shugaban kamfanin da ke kera jirgin na Boeing 737 MAX 8 cewa jirgin bai da matsala, a cewar wasu jami'an kamfanin na Boeing. Tun bayan da irin wannan jirgi ya fadi ranar Lahadi a kasar Habasha, hukumomin tasoshin jiragen kasashe da dama a fadin duniya ciki har da China da Turkiya da Indonesia da Brazil da Korea ta Kudu da kuma dokacin kasashen cikin kungiyar tarayyar Turai suka bada umarnin hana amfani da irin wannan jirgi na Boeing 737 MAX 8, al'amarin da ya maida shi samfurin jirgin sama mafi bakin jini a duniya. A halin da ake ciki kuma, gwamnatin Somalia ta hana amfani da nau'uka hudu na wasu jiragen sama samfurin Antonov waɗanda ake kera su a ƙasar Rasha saboda kare mutane daga yiwuwar hadari a ƙasar. Hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasar ta Somalia SCAA a takaice ta ce daga ranar 15 ga wannan wata na Maris babu wani samfurin AN-24 da AN-26 da AN-32 da AN-12 da za a bar shi ya keta hazin sararin saman ƙasar. Jami'ai sun ce kodayake babu wani hadarin da ya faru da samfurin jirgin saman kirar Rasha, an yi ta kusan yin hadarurruka da su. Wata wasikar da hukumar ta SCAA ta tura ma kamfanonin jiragen sama a ƙasar ta buƙace su da su daina amfani da irin waɗannan jiragen sama tun daga ranar 28 ga watan jiya na Fabrairu. Daga bisani ne aka tsawaita wa'adin. Mutane kimanin 3,000 akasari mayakan ƙungiyar ISIS sun fice daga yankin Baghouz na ƙasar Siriya a jiya talata, a yayin da dakarun da ke samun goyon bayan Amurka ke lugudan wutar rokoki da manyan bindigogi kan abin da ya rage na yankin da ISIS ta ce daular ta ce. Mayakan SDF da jami'an Urdawa sun ce ɗaruruwan mayakan ISIS da iyalansu sun miƙa wuya jiya talata. Dakarun na SDF sun ceto wasu mata 3 Yazidawa da yara 4 su ma da Yazidawan yayin da suka nufi wasu sassan Baghouz. Mayakan na SDF sun jima suna dannawa ga dan abin da ya rage na yankin ISIS wanda ke are masu gabashin Siriya, inda suka yi ta matsawa sannu a hankali saboda nakiyoyin da aka binne, suna ta fuskantar abin da suka kira turjiya matuƙa. To karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. 'Yan majalisar dokokin tarayyar Burtaniya jiya Talata sun yi watsi da tsarin Prime Minister Theresa May na baya-bayan na ficewar Ingila daga kungiyar kasashen Turai EU daga ranar 29 ga watan nan na Maris. Majalisar dokokin ta kada ƙuri'ar rashin amincewa da May da ƙuri'u 391 aka san 242 wanda ya janyo shirin kada ƙuri'a wato a yau din nan Laraba kan koshin Burtaniya za ta fice daga kungiyar ta EU ba tare da gindaya sharuɗa ko tsarin ficewar ba. Idan kuma wannan ma ya ci tura, gobe Alhamis kuma za a kada wata ƙuri'ar kan ko za a sake tuntubar kungiyar ta EU ta bada ƙarin lokaci saboda a ci gaba da tattaunawa kan yarjejeniyar. May ta yi kokarin zawarcin 'yan majalisar dokokin tarayyar kasar kansu amince da yarjejeniyar da ta cimma ranar Litini da shugaban kungiyar ta EU Jean Claude Juncker kan wasu sauye-sauyen da aka tabbatar da su a dokance saboda a tabbatar da ci gaba da bude kan iyakokin da ke tsakanin Burtaniya da wasu kasashen kungiyar ta EU irin su Ireland da Northern Ireland kuma bayan ficewar Burtaniya daga EU.
Ibrahim Kalmasi Garba kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon shugaban jamhuriyar Nijar kuma dan takarar gamayyar jam'iyyun adawa na ADR a zaben shugaban kasa na 2021 Alhaji Muhammad Usman ya nuna fargaba dangane da abin da ya kira take-taken jam'iyyar FNDS mai mulki wacce yake zargi da yin kaka gida a tsare-tsaren zabukan da ke tafe, zargin da jam'iyyar FNDS din ta musanta. Daga mai ga rahoton Suleiman Mumin Burma.
De nombreux faits patents illustrent éloquemment la mauvaise foi du pouvoir en place quant à l'organisation des prochaines élections.
Tsohon shugaban kasar Nijar kenan lokacin da yake jagorantar wani gangamin magoya bayan gamayyar jam'iyyun adawa na ADR. Alhaji Muhammad Usman da ke matsayin dan takarar waɗannan jam'iyyu ya nuna shakku a game da tsare-tsaren zaɓuɓɓukan 2020 da 2021 a bisa la'akari da yadda dan takarar jam'iyyar FNDS tarayya mai mulki Bazoum Mohamed ke ci gaba da riƙe muƙaminsa na ministan cikin gida. Ba idan kwangilar hada kundin rajista da aka baiwa wani kamfani cikin yanayi mai cike da hazo, in ji shi.
La position actuelle du sieur Bazoum Mohamed, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, ministre chargé de la tutelle des élections, président et candidat du parti au pouvoir.
Alhaji Muhammad Usman ya gargadi magoya bayansa da madaukacin 'yan Nijar su tashi tsaye don takawa masu mulki birki a yunkurinsu na maimaita abin da ya kira magudin da ya dabaibaye zaɓuɓɓukan 2016. Kuma a cewarsa, aika gandu zakara mamba a kwamitin zattarwar jam'iyyar FNDS tarayya domin shiga sahun alƙalan kotun tsarin mulki alama ce da ke gaskanta wannan zargi.
Nous devons refuser que le scénario de 2016 se reproduise.
Shugaban kawancan jam'iyyar FPR Ibrahim Yakuba da ke cikin 'yan siyasar da suka halarci gangamin na gamayyar ADR ya yi na'am da kiran na takwaransa.
'Yan Nijar in suna son demokrasiya ta tabbata, to kan mu ci gaba da kallon wannan ma'aikanta suna abin da suka ga dama. Mu yi Allah wadai da abin da suke, kuma mu yi kokowa mu hana su.
Da yake mai da martani akan waɗannan zarge-zarge na 'yan adawa, sakataren watsa labaran jam'iyyar FNDS mai mulki Asmanu Muhammadu cewa yake.
Ban sani ba in ba cikin wannan kwanaki ba yake da masaniya an maido su ni ƙarƙashin minista na cikin gida. Sini zaman kanta take, sannan ai shi wannan minista na cikin gida shugaban jam'iyyar FNDS Comrade Bazoum, muna kwamiti na jagorancin jam'iyya wanda ake ma sen, mu muka ce mun yi proposal shi zan dan takarar mu 31 ga wannan wata za a yi kongare. To mi ana sauri, mun sani dole mutane su kace tunda Bazoum na aka kandida hankalin mutane ya tashi, mun sani. Gandu zakara abokan shi da ke university su suka bado sunan shi ya zama wakilin su, to dan me za ka zanta tare a ciki.
Wannan dambarwa na zuwa ne a wani lokacin da ya rage watanni 10 a je zaben kananan hukumomi, yayin da zagayen farko na zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokoki ke gudana nan da watanni 22 masu zuwa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa.
Madalla a gaida Sulemu Muni Burma, kafin mu je ga shirinmu na gaba mu ci gaba da shakatawa da wannan waka.
Amin, amin tuma amin. Amin, amin tuma amin ya Allah. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Ku bude kunnuwan ku ku jama'a ga wata sanarwa. Mutanen karkara da birni wannan ku ne ya shafa. Zancen da zanihi, zancen ciyon idanuwa ne. Ciyon idan amadari, ilimi abokin tafiya. Idanu abun kulawa, ilimi abokin tahiya. Idanu abun kulawa, kowai da shi idanu. Yayi hasara hababba kowai da shi idanu nace yayi hasara hababba rishi idanuwa shata mu ba mu sune rishi idanuwa shata mu na gudu ne itun da ba ku sune har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan fadi itun da ba ku sune har ya kasance kuna gudu ne ku dauki jawabin da zan fadi ciyan idan amadari lalanciyan ido ne mai sagiran idanu mai kumbure idanu ciyan ido amadari lalanciyan ido ne mai sagiran idanu mai kumbure idanu da kaji idanun kana ta keke da kaga idanun kana hawaye sun yi ja kamar idan mace
kuma da Allah yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Har yanzu ne muna kan batun wani gidan marayu da wasu ƴan uwan juna biyu suka gina don tallafawa rayuwar marayu. Yanda suka gina gidajen biyu da zimma bayar da su haya ana kuma amfani da kuɗaɗen hayar wajen biya wa marayu buƙatunsu. Lamarin da ya faru ne a garin Kefa a jihar Nasarawa, inda mutanen biyu, Alhaji Halil Sabu Kefi da Alhaji Ramalan suka shaida mana cewa sun baiwa rukunin gidajen mai na Alhaji Awali AA Rano. Aren gidajen da suke ginawa a bayan gidan man a Kefi da zumma cewa za su gyara manyan tankunan gidan man da suka goce a ƙarƙashin ƙasa, inda suka ce daga ƙarshe hakan ya kai ga rushe ginin su da ma mayar da shi wajen zuba shara ba tare da an biya su wata diyya ba tare da bata lokaci ba. Za mu kawo ƙarshen hirar da wannan filayi da masu ƙorafi.
Kefi yankin Kefi yanki ne mai faɗin gaskiya. Abin ya ba da mamaki da har abin ya kai haka ba a samu an warware wannan matsalar ba.
To abin da aka fara cikin mutunci da kawaici ga kuma yanda su suka ɗauki abin suka kai shi.
Wato, ala abin da nake magana, ka san akwai illa ta wato zama a zauna gari ɗaya anguwa ɗaya. Wannan babban kamfani ne na AA Rano yana nan a ko'ina. Ba mamaki wannan ɗaya ne kamar daga cikin wajaje a ce 100 ma ko 200 ko fiye da haka. Shi yasa ba mamaki abubuwan suke ɗaukar dogon lokaci ba warware matsalar ba.
Tun da shi AA Rano da kansa ya zo wurin, ai inda yana da niyyan a yi abin da ya kamata a yi, a fitar mana da hakkinmu, a yi mana ginmu da an yi an wuce. Gidan mai nawa suke ginawa ko kuma suka gina tun da aka fara wannan magana? Inda yana da niyyan a sasanta wannan magana, ai ya fi ƙarfin wannan.
Alhatu, zan ma wata tambaya ta ƙarshe. Yadda aka neme ka, watakila ta waya ne ma aka yi magana da kai ka ba da wannan izini?
Ta waya suka neme ni.
Kawai shi kenan sai ka tuntuɓi ƴan uwanka ta waya kuma ka ba da izini, ya daya ci gaba da abin da za a yi.
Haka ɗin.
Ba ga kai mutum ne mai sakacin gaske?
A'a, sakaci muku haƙƙi ne mukotantaka yanda na faɗa ma a baya.
Yanzu to da faruwar wannan al'amarin baka zama mai baka yi nadamar irin matakin da ka ɗauka ba?
A'a, ba nadama.
Na kana kallon idon wani dattijo, faɗa mana asalin ra'ayin zuciyarka nan gaba. Yanzu in kana da wani fili a Kefi, sai wani gidan mai na Alhaji waye-waye suka zo suka nemi, za su nemi aro, ya za ka yi da su?
A'a, ba za, wannan kuma ai ba za a yi yanda aka yi a baya ba.
wannan ya nuna kai na damar matakin da ka dauka ba rubutu ba komai sai kawai ta hanyar wayar salula.
Ai Alhaji Haki aro suka ce muke so na kwana bakwai menene na kuma rubutawa ba wai filin suke so su kwata ba ba mu aro mu zuba kaya
ma'ana menene na rubuta yanzu baka ga illar menene na rubuta ba
to tana da illa gaskiya.
Ina tare da shi babban dattijon wannan anguwar ta anguwar masu kuɗi miliyoniyoyi zan ce ne zai gabatar mana kansa da kansa kamar a matsayin shugaban al'ummar anguwar yake watakila sabuwar anguwa ce da masu hannu da shuni ke zama ko za ka gabatar mana kanka da kanka.
To sunana Alhaji Muhammad Bello Yakubu wanda aka fi sani da Bello Soja.
Alhaji Bello me matsayin ka anguwar?
Ni ne ciyaman na wannan anguwa duk da dai sunan anguwan Millionaires Quarters amma suna aka sa amma ba Millionaires din ne ba.
Ba mamaki kai aka fara kuna daga cikin mazauna farko ne na anguwar.
Kusan na cikin wanda ma aka yi layout din anguwan da ni.
Watakila har ma shi wannan gidan man kasar lokacin da aka fara aikinsa da kuma.
Asalin gidan mai din ma ni ne wanda suka kai ma AA Ronald tallan wannan wurin. To ni ne na ce musu su kai. Domin na samu labari yana neman ya yi gidan mai kama daga kan abun da ya shafi flyover zuwa karken garin kefi can wurin wani hotel da ake kira Mint na samu wannan labari. To da naga wannan wurin sai naga cewa to zai zo ne ya kawata mana gefen anguwa na ce a kai mishi talla ni ne na.
Amma baka yi tunanin cewa daga baya za a zo a rushe gidan da ake son ana taimaka ma rayu ba?
Ban taba zaton wannan abin zai faru ba.
Da ka yi zaton wani mataki za ka dauka za ka yi wannan tallan kuwa?
Gaskiya da na san haka ba zan taba ba da goyon bayan ai wannan abun ba ko ba zan ba da shawaran shi ya zo wurin ba.
Akwai abin da tun da zo kaman kake son fada a cikin wannan zantawar don ka ji abin da masu korafi suka ce shi me kake son fada?
To babu shakka wannan al'amari ya bani mamaki kuma ya bani takaici kuma ya bani haushi domin abin da aka fara shi cikin mutunci to bai kamata a kare shi da rashin mutunci ga wanda ake kallon shi da mutunci ba. AA Rano mutum ne wanda yake Najeriya suna ganin shi da mutunci. To amma a zo a yi wannan rashin mutunci da rashin cika alkawari ga kuma waɗanda suke masu rauni suke ƙoƙarin su ga cewa marayun da aka bar musu sun iya ije musu wani abun da rayuwansu zai iya riƙewa. To ban yi zaton yana da irin wannan hali ba. Kuma halin da aka shiga wannan tsakani da Allah ban ji daɗi ba kuma kada Allah ya kuma irin wannan gaba ɗaya faɗin ƙasar nan.
Me kake so ka ga shi idan Alhaji Rano yana jin wannan shirin me kake so ka ga yayi?
To babu shakka in zai ji wannan shiri to babu shakka ya nemi maslahan wannan al'amari. Wannan shi ne zaman shi lafiya a duniya kuma shi ne zaman shi lafiya gobe kiyama. Domin rayuwa tana da lokacin da ake fara ta kuma tana da lokacin da ake karewa. To matukan mutum fa bai rabu da jama'a lafiya ba. To haki wani abu ne wanda yake iya lalata mutum ya lalata dukiyar shi ya lalata zuriyar shi gaba daya.
A farko wannan shirin kafin a zo wannan gabar akwai inda ka naji labarin kafin mu fara daukar shirin nan kenan. Akwai inda kamar ka nemi dakatar da su masu korafin su kara hakuri. Daga baya kuma yanzu ga matakin da ka dauka kai ma kamar ranka ya baci.
Babu shakka duk hanyar da za a bi na maslaha ni na so in ga cewa an bi wannan wurin. Domin ni na kaiwa shi shugaban majalisar malamai na san yana da bakin da zai iya yi ya sa baki ta Kano a magana da AA Rano kuma ya yi. Mun tafi ni ne kuma na sake ce musu su yi hakuri tun daga shi Assistant Commissioner of Police ya shiga maganan nan. To ina da kyakkyawan zaton cewa in Allah ya yarda wani abu zai faru kuma Allah ya saka mishi da alheri mutumin kirki nan ana samun jami'in tsaro da yake sauraron talaka da wanda aka danne mishi haƙƙi ya kuma bi shi ya tausaya mishi ya kuma kokarin ya kwato mishi haƙƙi. To da ƙasar nan da an zauna lafiya to wannan ya iya kokarin shi wanda an yi lokacin da na kira shi na ce mishi har yanzu ba yana ba, to mamakin da ni ya nuna min ya isa mutum ya san wannan al'amari akwai takaici a ciki.
To a ƙarshe ta gwamnatin Nasarawa na san watakila ko wasu jami'anta da ko sun ji wannan labari a matsayin ku na shugabannin al'ummar yankin, kun yi kokarin tuntubar gwamnatin jihar Nasarawa ta tanku almakora kan wannan lamarin?
To gaskiya a gwamnatance tunda al'amari ne wanda yake bukatan kuɗi in za ka shigar da wannan abu a hukumance, to gaskiya babu wannan kuɗin. Amma ta hanyar MBS an yi iya kokari wanda yake commissioner yana da labarin wannan, assistant commissioner yana da labarin wannan, shi ma director na civil defense yana da labarin wannan al'amari. To amma ba mu san me suke yi ba a gwamnatance, wannan shine gaskiyar al'amari.
Mun gode kwarai da gaske sai mun tattauna ko kuma insha Allah za mu yi kokarin tuntubar duk waɗanda aka ambata a cikin wannan shiri saboda su faɗa mana bangaren su.
Gaskiya za mu farin ciki da a tuntubi duk wanda ya dace da wannan abun, kuma da fatan masu faɗa a ji a ƙasar nan musamman a wannan gwamnatin da take yi don talaka, to ya kamata su shigo cikin wannan al'amari, kada a yadda wani ya danna haƙƙin wani don ba za a zauna lafiya ba, ko da haƙƙin mutum ɗaya ne aka danne, ballantana wannan na al'umma ko kuma na jama'a.
Da kuka ji a hirar, za mu tuntuɓi duk waɗanda aka ambaci sunayensu a wannan batu domin jin nasu ɓangaren. Sai a biyo mu cikin shirin mako mai zuwa idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Nasiru Adamu Elikaya, ni Sarfila Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla yanzu kuma ga sharhin wasu daga cikin jaridun ƙasar Kamaru.
Za mu fara shirin jaridar namu ne da jaridar Intation, an da babban labarin da yake nuni da cewar tsohon ministan tsaro na kasar jamhuriyar Kamaru Edgar Alenne Zango yanzu dai yana cikin gidan yarin kasar da ke Benin Yaounde. Sai kuma jaridar Realite, an da ita kuma ta rawaito mana cewar kasar Amurka da kungiyar Turai AU sun fara yi wa shugaba biya hannunka mai sanda kan rikicin da yake afkuwa a can bangaren Ingilishin kasar. Jaridar Cameroon Tribune kuma ita ma ta shaida mana cewar ministan tsaro na kasar ta jamhuriyar Kamaru yana cikin halin niyasu kan cewa an kama wasu makudan kudade a cikin gidansa. Sai kuma jaridan Prospective, an da ita ma cewa ta yi uwar gidan shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Chantal Biya ta yi bawa matan kasar ta Kamaru wajen turuwa da suka yi domin nuna murnarsu ga ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware wa mata ta musamman. Sai kuma jaridar The Guardian, an da ita kuma ta shaida mana cewar tsohon ministan tsaron kasar jamhuriyar Kamaru ita ma tana kokarin gangarawa gidan yarin kasar. Jaridar Orphelin kuma ta tsegunta mana cewar kasar Amurka ta tallafa wa ɗan adawan kasar jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto da kuma Akeremuna da zunzurutun kuɗi har dala Amurka sama da miliyan 8,000 a yayin da ake gudanar da zaben shugaban kasa a kasar ta jamhuriyar Kamaru. Sai kuma jaridar Le Message, an da ita kuma ta hango mana cewar babban ɗan adawan kasar jamhuriyar Kamaru Maurice Kamto yana cikin halin niyasu a gidan yarin birnin Yaounde. Jaridar Informa Time kuma ta ce Edgar Alenne Bongo, tsohon ministan tsaro na kasar ta jamhuriyar Kamaru, har yanzu kotun da ke kwato hakkin gwamnatin kasar ta jamhuriyar Kamaru yana ci gaba da yi masa binciken kwakwaf. Za mu kammala shirin jaridun namu ne da jaridar Le Quotidien, an da ita ma ta shaida mana cewar jakadan kasar Amurka mazauni a kasar jamhuriyar Kamaru yana jawa shugaban kasar ta Kamaru hankali wajen yin kokari mutuka gaya ga cewa an daina dakile hakkin bil adama a bangaren Ingilishin kasar. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin da kuke bar mana akan na'ura.
Assalamu alaikum gidare da muryar Amurka, sunana Gambo Baro Kotos daga tsohuwar kasuwa a garin Kotos. masu na miƙa sako na godiya Allah subhanahu wata'ala da ya nuna mana wannan zaɓuɓɓuka da muka yi cikin lafiya da kwanciyar hankali. Da fatan Allah Ubangiji ya samu zaman lafiya ya ƙara taimakon duk wani al'ummomin sannan wannan zaɓe da muka yi Allah Ubangiji ya sa albarka a cikin wannan shugabanni da muka zaɓe su. Allah za su ikon yin adalci, Allah za su ikon kawo mana sauye-sauye a cikin wannan demokuraɗiyya, Allah za mu ikon cin riba demokuraɗiyya da ake ci.
Assalamu alaikum, muna Amurka mai magana a Bindiji gungumen kai gwamnan jihar Kebbi Najeriya. Hakikanin gaskiya abubuwan da ke faruwa na zaɓuɓɓukan da ya yi daidai, ya kamata kuma duk wanda ya faɗi rungumi kaddara. Talakawan Najeriya dai sun yi ra'ayinsu. Yau idan muka dubi jihar Kano gona mai ci ya faɗi, sannan jihar Muhammadu Buhari ya zo ya ce kaga ra'ayinsu masu kai sun zaɓi shugaban ƙasa ga wancan Kano ga Kano, kuma sun zaɓi gonan da suka so. Kuma ya kamata duka dalakan Najeriya ya zama haka, ko ina kada a tilasta shi ga harkar siyasa su yi ƙoƙari in gama mai yin ra'ayinsa mai zaɓen shugabannin da za su mana aiki. Abin da ya rage ga waɗannan shugabanni su kuma su yi aiki. Sannan duk wanda ya faɗi muna kira ga duk kowane wanda ya faɗi a kan harkar zaɓe irin gumi ƙaddara ya kira abokinsa ya nemi na ya magana abin da ya rage ga mun gashi na Najeriya. Assalamu alaikum, kasuwa sanar mara Amurka da magana Aminu mai albasa da ke garin Abdulsalam a karamar hukumar tun gobe za ta kusa ran Najeriya da bai nuna kasuwa ya zai zama da Abuja. Ayo na su in kira da hukumar zaɓe ta jiha ta haɗa Sokoto da ta yi adalci a cikin wannan zaɓen da ke gudana ta tsaya da tsayi gaskiya kun buɗe kanka. Duk wanda Allah ya ba wannan mulki mu muna maraba da shi ko fatan mu da gudu Allah ya sa ya san cewa talakawa sun zaɓe su. Idan na talakawa ka san su da zama al'ummar da ke kun musu. Na gode ku tafi lafiya. Assalamu alaikum, sashen Hausar Murya Amurka mai magana Alhaji Musa Amurkan Suya daga Kebbin Najeriya na Jami'ar. Muna fata alheri ga al'ummar Najeriya, ina fata alheri ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda Allah ya ba cin zaɓen shekara ta 2019. Ina kira ga ƴan adawa su a cikin Abubakar ko kada gumi ƙasara dama al'amarin zaɓe ya take kasance. Muhammadu Buhari kura ake ta kawo shi ba magudu ya kawo shi ba. Muhammadu Buhari ba auren izin kura'a ta kawo shi ba, kura'a ta kawo shi a kowace jiha. Ina kira ga ƴan adawa su a cikin Abubakar su buga galabiya su yi tsoron Allah kun san zaɓen da an kai ƙasashen duniya su duwa su yi na'am da shi. Ina kira ga matasa don Allah da yi hankuri mu daina canza siyasa da tashin hankali. Idan ka mutu ka mutu na mugun hanya.
Ta yanzu kuma sai labarai a takaice.
To a takaicen, gwamnatin Amurka na kokarin jan kafa kan kiraye-kirayen da ake dadayi a ciki da wajen kasar cewa ta bada umarnin dakatar da amfani da wasu sabbin jiragen sama samfurin jet waɗanda sau biyu irin suke rikitowa cikin watanni shida kawai har ma aka samu mutuwar mutane 350. A halin da ake ciki kuma gwamnatin Somalia ta hana amfani da nau'uka hudu na wasu jiragen sama samfurin Antonov waɗanda ake kerawa a ƙasar Rasha saboda kare mutane daga yiwuwar haɗari a ƙasar. Hukumar zirga-zirgar jiragen sama ta ƙasar ta Somalia SCAA a taƙaice ta ce daga ranar 15 ga wannan wata na Maris irin waɗannan jiragen ba za su keta hazin sararin saman ƙasar ba. Mutane kimanin 300,000 akasari mayakan kungiyar ISIS sun fice daga yankin Bagus na kasar Siriya jiya Talata a yayin da dakarun da ke samun goyon bayan Amurka ke lugudan wuta a wajen.
Masu sauraro da kuma kawo ƙarshen shirin namu na hantsi sai kuma can anjima da misalin karfe 4 na yamma agogon Najeriya, Niger, Kamaru, Chadi za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Kada a manta za a iya zuwa shafukanmu na intanet domin sake jin wannan shiri da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon rahotanni cikin bidiyo da hotuna wato a shafinmu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com har da ma shafinmu na Facebook. Za mu madadin shi Ibrahim Kalmus ki Garba da kuma Solomon Abu da ya haɗa mana shirin sai injiniyanmu Dara Smith. Mahmud Lalo ke cewa auna lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.